فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi wa Allah godiya da ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Uthman ibn Affan a nan gadan Kaya a cikin garin Kano a yau yammacin Juma'a 23 ga watan Dhulqa'da hijiran Manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan 10 shekarar miladiya ta 2011 a wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai tsarki wanda a yau za mu karkare tafsirin Suratul Alaq. Suratul Alaq gabanin mu je da sauraron ayoyin da za mu fassara a wannan dare bi'idhnillah. Akwai taliki da nake so in yi game da abinda kowa ya je ya sani kuma ya gani ta kafofin watsa labarai abinda ya faru jiya a Libya na kashe Kanal Muammar Gaddafi. Wataƙila ba na iya tuna cewa mun taɓa maganar abinda ya shafi Gaddafi a wannan majalisi tunda aka fara rikicin Libya da kashe-kashe mun yi ko? To, ba laifi yanzu mu ƙara bayani. Abinda Allah ne yake faɗa a cikin littafinsa, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun, kada ka yi tsammanin cewa Ubangiji yana rabka ne bai san abinda zalimai suke yi ba. Zalunci wani abu ne wanda ƙarshensa ba ya kyau, kuma azzalimi inda ya kai ga ɗagawa da jiji da kai to akwai ƙarshensa. Ubangiji yana ɗaga masa kafa ne amma lokacin da ya jimke shi kuma zai iya kubucewa ba. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu da Manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allaha la yubli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuhbitu thumma qara'a qawlahu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace Ubangiji na dakatawa az-zalimi, wato na jinkirta masa ranar da ya kama shi to ba zai iya kubuce masa ba. Ubangiji ya karanta fadar Allah da yake cewa Allah annabi manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah da yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima, haka damkar Ubangijinka take lokacin da ya damki wata alƙarya ko wata al'umma yayin da take azzalima. Lallai damkar Ubangiji mai raɗaɗi ce kuma mai tsanani. To zalunci yana daga cikin abubuwan da suke sa Allah yana halaka al'umma. Zalunci yana ɗaya daga cikin asbabu halaki umam. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna li mahlikihim mawida. Ubangiji ce waɗanda al'ummomi ne da muka halaka su yayin da suka yi zalunci. To da zarar aka samu zalunci a cikin al'umma to Allah ba zai kyale wannan al'umma. A cikin ɗaiɗaiku Allah ba zai kyale waɗanda ɗaiɗaiku ba. Ubangiji zai kawo ƙarshensu. Ubangiji yana gaya mana dalilin halaka mutanen Annabi Lut cewa lamma ja'at rusuluna Ibrahima bil-bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qarya inna ahliha kanu zalimin. Lokacin da manzanninmu suka zo wa Ibrahim da bushara suka ce za mu halaka wannan alƙarya, za mu halaka mutanen wannan alƙarya, dalili inna ahliha kanu zalimin, saboda mutanen wannan alƙarya azzalimi. Zalunci shine wuce gona da iri, ta'addanci, ƙetare haddi, wato ɗaukan abu a sa shi ba bisa ba mahallinsa ba saboda ta'addanci, shiga haƙƙin wani, sauya haƙƙin wani, babu wani haƙƙin da ba nashi ba, wanda duk sunan shi zalunci. Duk sanda aka samu wanda tabi'a cikin al'umma su Ubangiji ya halaka. Ubangiji da ya halaka Fir'auna, abin da ya gaya mana kenan dalilin halaka shi saboda zalunci, saboda ƙetare wuce, wato ƙetare iyaka da yayi, da shiga haƙƙin Allah, da shiga haƙƙin bayin Allah. Allah ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haqq wa dhannu annahum ilayna la yurja'un fa akhadnahu wa junuduhu fanabadnahum fil yam fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin. Ubangiji ce Fir'auna yayi girman kai, yayi takabburanci shi da rundunarsa ba bisa gaskiya ba a doron ƙasa, har ta kai suna tsammanin kamar ba za su koma ga Allah. Daga baya Ubangiji ya damƙe su, ya kama su, ya kama Fir'auna shi da rundunarsa, ya watsa su a cikin teku, ya ce to ka duba ƙarshen yadda ƙarshen al'amarin azzalimai yake kasancewa. Ubangiji yake cewa game da mutanen Annabi Salih, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalam inna fi dhalika la ayatan liqawmin ya'lamun. Ubangiji yace suka yi makircin su, basu san Ubangiji yana nashi ba, wa hum la yashurun, basu sani ba. Ubangiji yace sai muka kama su muka halaka su da mutanen su gabaki daya. Allah ya to da goba gidajen su za ka ga babu kowa yanzu, duk an tarwatse an watsi. Yanzu ka je gidan da jinda Kazzafi ya gina a Tarablus ko a Sir ko a Saba, ka je ka gani babu kowa, da abbabi an gudu shi da waɗanda suka yi saura na ƴaƴansa daga wanda aka kashe, sai wanda suke gudun hijira, wasu Algeria, wasu Sudan, wasu abin nan Niger sun bazama, an kashe na kashewa, ina suke yau? Babu su, sai labarin su. Allah ya maida su kawai su zama labari, waja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, wanda ya bai da su labari kawai, ya yi kacce-kacce da su. To haka Ubangiji yana ƙala azzalimi da ita zalincinsa, amma randa ya kama shi to kuma zai kuce ba. Kazzafi, wanda duk ya san tarihin Kazzafi, ya san irin yadda ya yi mulkin Libya shekara 42 da ya yi tun 1969 lokacin da ya yi wa sarki Idris Sunusi ya masa juyin mulki da shi da wasu sojoji da suke mara masa baya. Tun a wannan lokaci ya fara haukansa, ya rika hauka iri-iri, duk inda al'umma ta yi to shi zai karafiya da ita, in ta yi gabas to shi zai yamma, idan an yi arewa to shi zai kudu. Ya shiga karafiya da mutanen ƙasarsa, ya shiga yaƙar musulunci da sunan musulunci, yaƙar musulmi da sunan musulmi, yaƙar da'awa da sunan da'awa, ya yi inkarin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, bai yadda da wata sunna ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam. Lokacin da aka yayata ma yana cewa shi bai yadda da kulkulin nan da suke cikin Alkur'ani ba, tunda cewa akai Annabi ya faɗa kuma ya faɗa, to dan me za a ci gaba da cewa kul a'udhu bi rabbin nas, kul a'udhu bi rabbil nas, kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun, kawai a cire kulkin. Aka yayata maganar cewa ya yi sallar la'asar raka'a biyu, ya yi magariba raka'a biyu, aka tada delegate na malamai, manyan malamai ƙarƙashin shugabancin Salim al-Haidar. A cikin malaman da aka tura su je su zauna da shi har da marigayi babban malaminmu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, har da shi aka je aka zauna da Kazzafi a Bangaji, suka gaya masa ga abubuwan da yake yi, ya ce shi bai sallah raka'a biyu ba, shi bai ce a cire kulkul ba, amma yayi daina inkarin sunna suka yi ta kawo masa ayoyi wadanda suke tabbatar da hujjiyatus sunna kuma cewa sunnan nan sai da ita zaka bi addini in ba sunna to kowa ba zaka iya yi da sunnan addini karshe yace shi ba duka sunna ce yake bai yadda da ita ba shi ya yadda da sunna kiliya bai yadda da kauliya ba duk wani abu da za a ce kala rasulullah bai yadda da shi ba sai fa'ala rasulullah fa'ala ba irin mutawatiri kamar irin su sallah da hajji wanda duk musulmi haka yake yi to wannan ya yadda amma duk wani abu bai banda wannan bai yadda da shi kaga ba a cinya ba kafa baya an gudu ba a tsira ba haka suka tafi suka bashi wata mata yar Italiya wacce ake kiranta Mirilla Balinko ta yi wani littafi mai suna Al-Kazzafi Rasulu Sahara a ciki a shafi na 241 sai masa tambaya ta ci da shi ya manzan Allah an ce ka taɓa kiwon dabbobi sai ce eh mana ai ba wani annabi ba ce ya yi kiwon dabbobi wannan magana a cikin littafin ta rubuta bayan ta yi interview da shi a lokacin aka yi ta ya yi da'awar manzanci bai taɓa fitowa ya ƙaryata ba ko ya kore wanda yake nuna ya yarda shi manzan ne ya zo rubuta littafin sa Kitabul Akhdar koren littafi wanda yake kashe baku don kudaden mutanen Libya musulmin Libya wajen yada shi da baza shi cikin al'umma a sassa daban-daban na duniya saboda da'awar da yake da ita na cewa wannan littafi ce hanya wacce za ta iya fitar da duniya gaba ɗaya daga cikin rikitar da take fama da ita shi ne hasken da kawai zai kawo wa ɗan adam wato warware matsalolinsa yana ganin wannan littafi a matsayin makwakwabin littattafan da annabawa suka zo da su ɗan littafi ne ɗan ƙanƙani amma da shi yake gudanar da mulkin ƙasarsa ya kafa makarantu don koyar da wannan littafi da ba wa mutane training a kansa ya buga miliyoyin copies na wannan littafi da yaruka daban-daban yana yaɗa shi a duniya ya rubuta shi har akan duwatsu kai har ma wasu kwami aka ɗiba aka ji sahara aka yi rami aka binne su a cikin sahara wai saboda 'yan baya in sun zo su tsinci wannan al'amari wannan abin da ya bari wanda shi ne mafita abin da ya kira nazariyatul alamiyatus salisa lokacin da ya juyin mulki a wanda lokaci akwai ministan harkokin kasashen waje na kasar Amerika da jakadan Amerika da ke Libya sun rubuta rahoto suka aika wa shugaban kasar Amerika na wancan lokaci Richard Nixon suna gaya masa cewa mutumin nan kada a ce za a barar da shi a kyale shi don zai amfane mu shekara 30 nan gaba wannan lokacin da yayi wannan juyi suka ce zai mana amfani shekara 30 nan gaba to gudu shekara 40 yayi yana hidimta musu ya kashe wato malamai da daliban ilimi da dukkan wasu masu manufa a rayuwarsu yayin da aka gama yakin Afghanistan aka dawo samarin da suka je yakin Afghanistan lokacin ana yi da tarayyar Soviet suka dawo kama su yana tusa su gidajen kurkuku yana kakkashe su kashe su yau kai wanda wasu daga cikin su suka yi gudun hijira suka shiga wasu kasashe inda za su kubuta da addinin su yanzu haka wanda yake shugaban majalisar sojoji ta Trablus Abdul Hakim Bilhaj bayan ya dawo yana cikin waɗanda aka kama da zafi ya kama su ya kakkashe wasu shi Allah ya yi da sauran shan ruwansa a gaba aka sake shi ya fita ya rugudu ya bar ƙasar shekara 10 ya yi yana yawo daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa ya ma rasa inda zai samu
ya faki karshe America ta kama shi a wata kasa aka mika wa kazafi Allah ya da sauran shan ruwan sa a gaba a bara 2010 aka sake shi kuma wannan tarzuma ta barki ya shiga cikin ƴan tawali wanda yanzu su ne suke rike da Tarablus din gaba daya a kurkukun Busalim ya anana ɗaya ya kashe mutum 300,000 da wani irin abin da Bature yake kira mass killing aka zo aka yi musu kabari aka yi rami aka binne su sai bayan wannan tarzumar da ta tashi da aka rarrake shi aka rika tono gawawwakin su wanda ya kaka shi wani azumi da ya sa aka rataye wasu matasa daga ciki akwai wani malami lokacin da aka sauko su daga igiyar rataya aka je ana auna su likitoci na auna su sai suka ga cewa shi malamin bai mutu ba sai aka buga aka gaya masa waya sai ya ce ko wani likitoci ku karasa shi sai suka yarda su karasa shi mace ya turo ta zo ta makure shi ya ce yanzu za ku ce min wani haram Ramadan cini akwai wani haram a guri na wani haram wannan abin da nake ibada ce a lokacin abin da yake faɗa ke bata wasata shahara wanda yake maganar cewa da Yahudu da Nasara duk suna da haƙƙi a basu su je su yi dawafi a daki mai alfarma bata wasa wannan ta shahara na yau za ka shiga YouTube da za ka gan shi yana bayani da kansa yana kawo hujja alqur'ani inda alqur'ani ya nuna ma hada su ma su je su yi dawafi kafirci hada ba yahudi da ba nasara ya dawafi kafirci ne wai saboda Allah ya ce innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin nasi sawa'an al 'akifu fihi wal bad to sai ya tsaya akan sawa'a yake mugu ne sai ya ce alladhi ja'alnahu lin nasi sawa'a dakin Allah da muka sanya shi daidai wa daida ga mutane ce to kaga Allah ta yi daidai wa daida ce to kaga wanda duk ya hada a yadda alqur'ani yake faɗa kafiri ne jika zare tare da cewa ayar da take gaban wannan ayar tana nuna akasin abinda wannan fahimtar tasa take faɗa wa iz wa'ada li ibrahim wa kana al-bayt alla tushrik bi shay'a وطاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وبنجي دي يتو انا كل لوكاشين ذا اجينا غيدان تاكي يتي الله تشرك بي شيئا اكو شركه ده تكاي شركه بيهودي كو بنصاري ولا زي عزير بن الله كو مسيح بن الله كو ان الله ثالث ثلاثه كو ان الله هو المسيح بن مريم الله تشي كبرك كي داكينا كدا احد ولا ابو شي كتشي وي سو سنا ايه زوا yace to wani kai ya kawo masa fadar Allah inda Allah yace innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al-masjidal haram ba'da amhum hadha ce kai ka masa wannan ayar ayi dan mushrikuuna ana nufin masu sassaka gunki su yi masa sujjada yahudu da nasara ba su sassaka gunki da haka ba su ake nufi dal qur'ani bai da martaba a gurin sa malamai ba su da martaba sunnar manzo Allah ba ta da martaba jinin al-ummah sa ba a bakin komai yake ba dukiyar al'umma saba bakin komai take ba yana ban mulkin mutane da aqliya ta mahaukaci take take sa kawai din da maka mahaukaci yau ya yaba ma wannan kansa wannan suna gobe ya yaba ma wannan kansa wannan mukami shine malik muluki afrika sarkin sarakunan afrika duka shine amidu qadatul arab wato jagoran shugabannin larabawa shi ne shi kadai shi ne imperator empire na pero na afrika gaba daya yazo gaba daya ya canza kusan shi baya aiki da date da tarihin abin da hijira baya yi da na miladi na shekaru daban duk baya yi da wadannan kalandar da zafi daban take duk duniya shi kadai yake yake amfani da kayan sunayen watan ma duk ya canza su akwai sanda kudi suka yi masa karanci a taskar gwamnati sai ya maida wata ya koma kwana 45 ora kaba da za a ba albashi sai bayan kwana 45 sai ya canza kwanakin wata yanzu daga 30 ya koma ya maida shi 40 to mawukaci irin wannan a ce shi yake shugabancin al'umma ai lalacewa ta yi Allah ya kyale shi shekara 42 yana yi musu wannan mulkin kawo ka karshe karshensa da ya zo abokan nasa wanda da su da yake takama aka zo aka samu rikici tsakaninsa da su kuma Allah in ya kawo abu hayya asbabahu idza qaddara Allahu amran hayya lahu al-asbab kuma Allah yana cewa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun ubangiji ya ga dama sai ya daura wasu azzalimai akan wasu saboda abin da suke tuhuta ubangiji ya daura shi ya daura su akan sa ko kula da waɗanda suka tsaya suka jajirce wajen yakar sa suka rasa rayukansu suka rasa lafiyarsu su ne masu kishin islama duk wanda yake gani zai bayyana ka mutane ne da za ka gansu da gemun su kuna kabbara lokacin sallah ya tsaya ayi sallah ayi kulutu ayi waye daban waɗance ɗan duniya ba za su zo a yaki ɗan duniya sai dai in ta faɗi da sassa to nan ne zai zo kuma ya duro ya ce da shi za a kasa in suna nan sun ji adada bai yaƙi rabansu to ka duba ƙarshensa ka duba ƙarshensa yadda ya kasance a cikin pipe na kwatami na ruwa haka za a jawo shi Allah ya gaskiya kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ما وان دي يزوان مثل هواي دي كسر برنائك شوغبان واني واني شوغبان قبيلة سديكي سعيد مصر جي اكتوا يجي سو قبيلة كذاذفة سيمي برنشكي لوانا ما نسرع دا اكسامونا كشك الذاب ينزل لي بيه لا تدونا لافيا saboda haka ko zaman makoki ba za su yi masa ba je ana hira da waɗanda suka su suka kama shi har aka kai ga kashe shi wajen wato musayan wuta tsakanin sojojin da suke goyon bayansa da su waɗannan ƴan tawaye aka harbe shi to suke cewa lokacin da aka harbe shi mai ƙoƙarin mu lakana masa la ilaha illallah ba ya kasa faɗa suka yi ta ce masa Allahu akbar kai kalmar shahada ko yayi kafara wani abu ne da zai kira Allah a bakin sa sai ba ka faɗa yi ji yake wannan bayani yace yana cikawa gaba ɗaya fuskar sa sai ta baki kira likitocin da suka yi duba gawarsa suka ce wani yake duk yake nihayar azzalimi kenan kuma duk wani azzalimi haka ƙarshen zai kasance insha Allah dan ba ka tafi ne kadai ba muna da su ciki da wani kuma muna nan muna sa rai ubangiji kale shi yake talalaki musu amma ba zai rabu da su ba mu koma tafsiri
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dalla إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
نعم الله يجي كلا أها إن الإنسان ليطغى للي أن أدم ينا تقاوى أن رآه استغنى لن يغى يا ودته إن إلى ربك الرجعى للي يغى أبنجل كمقوماتك أرأيت الذي ينهى أشيبك قوان نن يكي هنا وابا عبدا إذا صلى باوى إذن يسلى أرأيت إن كان على الهدى أشيبك غنيبا إذن باوى إن يكسن جي أبسى شريع يكي أو أمر بالتقوى ويا يؤمر نيد سورا الله أرأيت إن كذب وتولى أشيبك غنيبا إذن ميحنا ورياكر يتاكم يا جوي بايا ألم يعلم أشيب سنيبا بأن الله يرى شيء وبنجي ينا غني كلا أها لئن لم ينتهي للي إذن بيبربا لنسفعا بالناصية للي ذاب الدمك مقرق أركنسا ناصية كاذبة مقرق أمكريتيا خاطئة ميكسكورا غنغنشي فليدعو ناديا يكراه إما مجلس السا سندعو الزبانية مو كما ذاب كراه ملائك زبانية كلا أها لا تطيعه kada kai masa da'a wasjudu waqtarib kai sujjada ka kusanci ubangiji ubangiji yace kalla innal insana la yatgha kalla kalma ce ta rad'u wazjuru kamar da larabawa suke fada ta tsawatarwa da razanarwa menene ya gabata za a tsawatar akan sa ko a razanar tare da cewa ayoyin farko daga 1 zuwa 5 sune ayoyin da suka fara sauka wanda da su ne Allah madaukakin sarki ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam annabcin sa daga nan kuma wasu ayoyin sun sauka sannan daga baya waɗannan ayoyin suka sauka wato tsakanin ayoyi na guda 5 na farko da wannan ayoyin da muke karantawa a yanzu akwai tazara akwai wasu ayoyin da suka sauka saboda haka ga babu wani abu kenan da ya gabata wanda akan sa ne ake tsawatarwa to anan ne wasu malamai suka ce kalla anan bi ma'ana haqqan domin kalla a larabci tana zuwa da ma'ana haqqan wato haqiqa haqiqa lalle da kadan sai ya zama na wato ba tsawatarwa bace tabbatarwa ce da karfafa magana da za ta zo nan gaba wasu kuma suka ce a kalla anan tsawatarwa ce amma akan abin da za a ambata a cikin ayoyin shine a ra'aytal ladhi yanha hatta idza salla akan wannan ne akai tsawatarwar saboda ka an gabatar da tsawatarwar kafin a fadi dalilin da yasa akai tsawatarwar ubangiji ya ce kalla innal insana la yatgha lalle dan adam yana dagawa lalle dan adam yana wuce iyaka yana jiji da kai dagawa shine wuce iyaka wato mutun ya wuce haddi ya wuce ya take gaskiya ya wuce iyakar da ubangiji ya ce ya tsaya wai ita ce dagawa shine at-tughyan mujawazatul hadd wuce iyaka kamar yadda Allah ke cewa inna lamma baghal ma'u kaga baghal ma'u ay ala wartafa yayin da ruwa ya wuce iyaka haballahu fil jariya saboda dan adam anan jinsi ne da ya kunshi jinsin dan adam gaba daya kamar yadda Allah ke cewa innal insana lafi khusr kaga ba wani dan adam ake nufi shi kadai ba ana nufin jinsin dan adam wannan tabi'ar sace da take ransa abinda zai fitar masa da wannan tabi'ar ya wanke masa zuciyar sa ya dawo mutum miƙaƙƙe nagartacce da gari shi ya riko da addinin Allah riko da koyarwar ubangiji to wannan ita ce kawai zaka dawo da dan adam ya zama wani abu wanda za a buga misali da shi ya fitar masa da dagawar da take cikin zuciyar sa kaga wannan wani abu ne da masana ilmin nafsi ya kamata su koya anan su karanta anan cewa tabi'ar dan adam wanda ya saki tafarkin Allah baya aiki da koyarwar annabawa, baya aiki da shari'a, to idan ya rika jin ya wadatu, to wadatan nan za ta sashi da dawa. Shi yasa za a ga mutumin da yake jahili bai san haƙƙin Allah akan sa ba, bai san haƙƙin mutane akan sa ba, bai san haƙƙin kowa ba, to ya fi kowa dagawa da jiji daga in Allah ya bashi wadata. Wannan ɗabi'a ce ta da za ka iya ganin ta ɓaro-ɓaro a cikin mu'amalar ta yau da gobe. Za ka ga duk mutumin da yake jahili bai san komai a addini ba, baya neman sanin sa, kuma Allah ya bashi kuɗi, to sai ya fi kowa jiji da kai. Sai ka ga baya yadda ya gaisa da mutane, ba zai buku sallama ba sai dai kukuyi masa, dan yana ga shi baya da buƙatuwa zuwa wajen ku, kuke da buƙata wajen sa. Shi baya da buƙatar komai a gunku, kuma ku ce za ku taɓa shi ya fi ƙarfin ku. Masu buƙata a wajensa suna da yawa, akwai ‘yan maula suna nan da yawa, akwai ma’aikatansa, akwai ƙadam, akwai waye wanda suna nan, ba za su ƙare a taɓa shi ba. Kuma in ma shari'a aka je zai iya ba da cin hanci, ko da ya yi rashin gaskiya zai iya sayan ‘yan sanda, zai iya sayan alƙalai. Saboda haka baya jin tsoron kowa, baya ganin kan kowa da gashi. In ya gan ku ba zai muku sallama ba, sai dai ku ku yi, ba ku isa ya miƙa muku hannu ba. Akwai wanda aka ce shi in dai ka je wurinsa neman buƙata ka miƙa masa hannu, to ka ɓata al'amari, ko ya miƙo ka an kama, to shi kenan sai ce to tunda ma daidai muke da kai, ka je kai wa kanka. Ya manta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam gaisawa yake da sahabbai, ba wani sahabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kyankyami ya gaisa da shi. Bai ware tsakanin wani wanda yake ganin dan dangensa wannan sa'an sa ne, tsaransa ba ne, ko wanda yake ganin ya fi ƙarfinsa. Amma shi in ka gaisa da shi to ka ɓata lamari, to tunda ba zai muke da kai je kai wa kanka. Wannan dagawar kenan. Ya kaza kamar da ake cewa a tarjamar Hajjaj ibn Arda, ya kasance baya shigowa masallaci jam'i, baya zuwa sallar jam'i, wai saboda baya sanya hada kafarsa da talakawa. Ya zai shigo jam'i su yi kafada da wani talaka, shi yana ganin shi alkali ne ko shi bai matsayi ne. Saka wannan dagawa ce da jahilci ne yake sabbaba ta zuci. Inda al-insana la yaqra ar-ra'ahu sallam, yana ganin shi ya wadatu, baya buƙatar komai a gurin kowa, yana ga kowa gurinsa ake da buƙata, shi ba yake. Wanda wannan daga wannan ɗabi'ar ita ce za ta yi ta ƙarfi a zuciyarsa, ta yi ta hawa har ya waye gari, yana ganin a gurin Allah ma baya da buƙata. Tun daga lokacin da zai ji ya wadatu, to har a gurin Allah ba sai ya ji baya da buƙatar komai. Wannan shi da abin da Allah ya ce, idan an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa idan massahu sharru fa dhu du'a'in 'arid. Idan Allah ya bawa dan adam ni'ima sai ya kaga ya kangare, ya fara jiji da kansa, yayin da kuma wata musiba ta same shi, sai kowa kuma san addu'a. Yanzu nan sai ya ce a tara malamai a masa addu'a. Yanzu nan sai ya ji yana da buƙatuwa zuwa ga Allah, amma lokacin da ya manta cewa ni'imar da yake cikin ta Allah ne ba shi. Zabikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum sharru fa idru fa ilayhi tajarun. Duk abin da kuka samu na ni'ima daga Allah ne, shi ya ba ku. Saboda in ya ga dama sai ya kwace. Bari ba karun misali ne na al-insan la yadgha, ba shi da komai Allah ya bashi, amma daga baya sai yake falfari inda ba utitu ala ilmin inna qaruna kana min qawmi musa fabagha alayhim wa ataynahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil'usbati ul-quwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin wabtaghi fima ataka allahu dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard innahu la yuhibbu al-mufsidin qala inna ma utitu ala ilmin indi. Duk nasiha da suka yi masa yasa ka ba shi, kada ka yi girman kai, ka sani Allah ne ya baka, da baka da shi Allah ya azurta ka, da ba kowa kake ba Allah ya ɗaukaka ka, ya baka ni'imarsa, kai kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka, ka ci duniya amma ka kamanta lahira. Kada ka yi farin ciki da girman kai kai nagawa kada kai fasadi Allah baya san masu fasadi duk suka gama nasiha sai ce kun ga inna ma utitu ala ilmin indi fa kutakata ci da sanin harkar kasuwanci da tara kudi wannan ne ya bani abinda na samu haka ina kuke san da nake wahala sai yanzu kuma da na samu za ku zo ku gaibe ne da nasiha kai kaza duk wata bukata ku kawo mun maganar addini ku ce in taimaka in yi kaza ni ku kale ni wannan abu wahala ne na samu kuma karshen sa ya kasance faqasabna bihi wa bidarihi al-aq fa kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin ba zai iya taimaka kansa ba kuma duk tsagerin da ya tara a gidansa ɗan iska da yake taimaka musu ba wanda zai iya masa komai wannan dabi'a ce ta dan adam abinda kawai yake gyara zuciyar dan adam shine ilimi wanda Allah ya bashi dukiya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bawa mutum fasallafahu ala halakatihi bil haqq wajin ya bashi dukiya kuma ya bashi karfin ya fi karfin zuciyarsa wajen ya kashe dukiyar nan inda ya dace ni'mal malus salih lil rajulis salih ma da lada dukiya ta halal ga mutumin da yake na kwarai mutumin da ya san haƙƙin Allah akan sa ya san haƙƙin bayan Allah akan sa ya kashe dukiyarsa a inda Allah ya ce ya kashe ya san cewa shi wakili ne wakilci Allah ya saki akan dukiyar yayi wannan to wannan shine wanda zuciyarsa ta tsarkaka shine wanda dagawa ta fita daga cikin zuciyarsa irin sayyidina abubakar irin sayyidina umar irin sayyidina usman ibnu affan irin su abdurrahman ibnu auf irin su sa'ad ibnu abi waqas irin su az-zubair ibnu al-awwam wannan duk su kudi ne daga cikin sahabbai cikin su akwai da kuma wajen ayin sifar tashi da girman kai ko dagawa dukiyarsu suka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam aka dauka musulunci da ita Allah ce inna ila rabbika ruj'a lalle makoma zuwa ga ubangijinka take to duk wannan abin da kake karshe wata rana za a ce babu kai ka mutu ka koma ga Allah ashe duk abin da ka tara ba zai hana ka mutuwa ba lokacin mutuwar ka in yazo abin da duk ka tara ba zai amfane ka karshe za ka fasu ka koma ga Allah daga kai sai likafaninka sai wannan farin abin da za a lawaye da za a sa maka a lullube ka da shi a dan sa wani turare maka shikenan a tila maka kaza can ka je duk abin da ka bari a maka tambaya a kansa taro da kowa min aina tasabahu wa fima anfaqahu ina ka samu kuma ya ka kashi tambaya take ke da ke nan ka bar dukiyar baka cinye duka ba amma kuma duk sai baka hisabi a kanta wasu za ka bari su raba dukiyar wanda yayi aikin alkhairi daga cikin su da dukiyar shi za a ba wa lada ba kai ba da zarar mutum ya mutu dukiyar sa ba ta shi bace abin da yake da shi haƙƙi a ciki shine haƙƙin likafani shine tajhizin da za a yi masa sai haƙƙin bashi da yake kansa a fitar sai wasiya wanda ba ta kasa tattaka wuce sulus wannan shine kawai haƙƙinsa sauran da haƙƙin magada ne sun zama nasu ba nashi ba shi yasa ba mutum ya mutu ba zuwa ce an masa kyauta ka zo ka ce ga wawa wasu kudade ka ba wa uwa ne ya riga mutu shikenan ba wani abu da ba taballuk ya kare kuma ba abin da zai mallaka sa iya taimaka wa iyalansa ƴaƴansa dan uwansa danginsa amma shi ba magana ka mallaka masa in ba tsarin bature ba kuma sai mutun ya mutu a zo ayi wani certificate waye an kara girma shi kan ba shi certificate ce gashi mun ba ka wannan certificate saboda kokarin ka ba fa ya duniya saboda kokarin ka mun ba ka wannan certificate muna fatan Allah madaukakin sarki ya taya ka riko ya kara maka za ku karraba shi ku karraba shi yana dare ba sai bayan ya bar duniya ba illa ila rabbika ruj'a wasu malamai suka ce wannan ruj'a ba za ta kai ta akan ruj'a kauniya qadariya ba har shar'iyya ma sai za ta shiga nan wato ruj'a komawa ga ubangiji har cikin sha'anin shari'a sha'anin ibada ya zama da abinda duk kuka yi jayayya akan sa to ku koma ga Allah fama ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Ko abinda za ku sabani akan sa to ku koma ga Allah. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Saboda ka komawa zuwa ga Allah da ba ta takaita akan komawa ta mutun ya mutu ya koma zuwa ga Allah daga gajikin sa ba har lokacin da yake da rai. Idan wani abu ya taso na shari'a na ibada na addini to ya nemi ya koma zuwa ga hukuncin Allah. Haka wasu malamai suna ga ruji'a nan shine ma'anar sa ar-ruju'. Ta kunshi ruji'a kauniya ta kunshi shari'iyya. Komawa ga Allah bayan mutuwa da kuma komawa ga Allah bayan mutuwa da kuma komawa ga Allah lokacin da ake sabani. Allah ya aika da biyan ha a shi baka ga wanda yake hanawa ba abdan idza salla bawa lokacin da yayi salla. Waɗannan ayoyi zuwa ƙarshen sura sun sauka ga sha'anin Abu Lahab Abu Jahal, duk da cewa lafazin ya kunshi Abu Jahal da wani Abu Jahal, amma shi ne sababin saukar ayoyin. Da Abu Huraira kamar yadda yake cikin Bukhari ya rawaito hadisi yake cewa Abu Jahal ya taba cewa hal yu'abbiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum, yake tambayar mutanansa cewa kukan ga manzon Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yayi birgima a gaban ku, wai sallar da Annabi yake birgima ce wai na wato bata mide fuskar sa da kura a gaban ku, sai suka ce da shi na eh yakan zo nan yayi. Qala wallahi wal uzza la in ra'aytuhu yusalli kadhalika la aqanna ala raqabati, yace ya rantsi da Lata da Uzza in ya sake ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah to sai ya taka baya ta ka wuyansa. Wala u'athiranna wajhahu fi turab, yace sai kuma ya buɗe fuskar sa da kura, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallah shi kuma sai ya zo ya sada ko zai taka wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai ba an kara ba sai aka ganshi ya fita a guje ya zura da kuma yana kare wani abu haka da hannunsa kamar ana kai masa duka ne ko wata raraka yana kokarin kare kansa. Sai aka ce da shi malaka me ya faru gare ka ne, sai ya ce inna baini wa bainahu khandaqan min narin wa haudan wa ajniha, tsakani na da shi wani wallo ne rami ne na wuta ne cibalbal da abun tsoro da wasu fukafukai su suka shiga tsakani na da manzo Allah. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law dana minni laqabatu almalaikatu udwan udwan, da ya kure ya bazo kusa da ni da mala'iku sun yi kacce kacce da shi gunduwa gunduwa. Shi ne Allah ya saukar da kalla innal insana la yatgha har zuwa karshen aya. Ubangiji ya ce ara'aita allazi yana, baka ga wannan da yake hadawa ba, shi ne Abu Jahl abdan bawa ana nufin manzo sallallahu alaihi wasallama, an yi tankirin sa litta'zim don a girmama labarinsa idza salla lokacin da ya salla. Wannan ya nuna tun gabanin Isra'i Annabi ya yi mi'raji a bashi sallah, akwai sallah da ake duk da dai ba bisa kaifiyar salloli biyar da aka farlanta wa al'umma bayan Annabi ya yi mi'raji ba, amma dai akwai sallah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sukan zo su yi. To wannan sallar da yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi yana sujjada a cikin Ka'aba, ita ce ta sa shi ya faɗi waccan magana ya yi barazanar sai ya taka wuyan manzo sallallahu alaihi wasallama, daga baya Ubangiji ya nuna masa abin ya fi ƙarfinsa. Allah ya ce ara'aita in kana 'alal huda, ashe baka gani idan shi wanda yake kokarin ya hana, wato wanda ake kokarin a hana din ya kasance a bisa shari'a shine manzon Allah, kada ga hana shi za ta yiwu ko ko a mai hana shi zai zama wanda zai ci nasara? Ubangiji ya share jawabin na in kana, ba a faɗi jawabin ba saboda ka kaddara jawabin kai da kanka zaka fahimta. Wato anan ana baka hoton abinda yake yi mai matukar ban mamaki. A ce ya hana mutum alaka da ubangijinsa, ya hana shi sallah. To idan mutumin nan akan shari'a yake, kuma ka zo ka hana shi sallah, ka hana shi fatar gaskiya, ka hana shi bin shari'a, me kake tsammanin zai faru? Allah zai kyaleta. Ubangiji ya kawo wannan sharadin, bai kawo jawabinsa ba, domin kai ka kaddara jawabin yadda kake gani. Shin kana ga Allah zai kare shi? Shin kana ga zai yi nasara? Shin kana ga daidai yake yi? Shin kana ga mutumin kirki ne? In kana alal huda aw amara bit taqwa, ko yayi umarni da tsoron Allah, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya yake, kuma abinda yake umarni da shi tsoron Allah ne, to shin kana ganin abinda Abu Jahl yake yi na kokarin ya hana shi sallah, ya hana shi da'awa, ya hana shi kira zuwa ga Allah, kana ga wannan abin zai kai Abu Jahl zai kai labari akan sa? To kowa wane ne yake kan gaskiya, yake kokarin yin addini, wani yake kokarin ya hana shi, to yana karkashin wannan aya. Kada a zaci cewa ayar ta gama aiki akan Abu Jahl kuma shikenan, sai dai a karanta ta taqarruban wa ta'akkudan ila Allah. A yau idan ɗanka ya ce zai yi sunna, ka ce za ka hana shi, to kana cikin ra'aytan ladhi yanha. Ka ce za ka hana ɗanka neman ilimi, ka hana shi zuwa makaranta, ka ce makarantar wahabiyawa ce, kana cikin ra'aytan ladhi yanha. Ka ce sai an rufe masallaci, ba za a yi sallah a ciki ba, ko sai an dakatar da karatu, ba za a yi karatu ba, kana cikin ra'aytan ladhi yanha. Ka ce za ka kafa wata doka, ka hana malamai wa'azi, kana cikin ra'aytan ladhi yanha. Saboda abun ba wai ya tsaya nan ba, dukkan wani wanda yake kan wannan ya nuna babu wanda yake da, babu wanda yake da sulta akan sha'anin addini. Yace ya hana wasu yin addini, musamman kuma idan abinda suke kira akan sa shine abinda annabawa suka kira akan. Ara'aita in kana alal huda aw amara bit taqwa, idan zaka sa kanka kace zaka rukuma da shi da Allah kake ja. Ara'aita in kazzaba wata wannan, ashe baka gani ba idan shi wanda yake kokarin hanawar ya karyata ya juya baya, ya karyata da annabi da abinda Allah ya koya shi, ya juya baya, ya kiyada ya ibada ya mai kauya. Alam ya'lam bi anna Allah yara, bai san Allah yana gani ba, bai san cewa Allah yana ganin sa ba, to ya ci gaba. Kalla aha la illam yantahi, lalle idan bai baru ba, bai daina ba, la nadfa'an bin nasiya, lalle za mu kama gashin makwarkwatar kansa. Wato wannan ta'abiri ne da Larabawa suke yi don su nuna tai matuƙa wajen wulaƙanta mutum, a kama gashin gaban kansa, a fizge shi, a ja shi. Wannan alama ce ta cewa an kai matuƙa wajen tozarta shi da wulaƙanta shi da kaskanta shi. To in bai daina ba, Ubangiji ya ce za mu yi masa haka a nan duniya, za mu kaskanta shi, kuma a lahira za mu kaskanta shi. Wannan da nasu abin nasiya ba wai ya takaita a nan duniya ba, ko kuma a lahira kawai, a duniya da lahira. Ubangiji ya ambaci nasiya, kamar yadda Allah ce yu'raful mujrimuna bisimahu wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam, fa yu'khadhu bin nawasi. A lokacin da muka zo tafsirin wannan aya, idan ba a manta ba, mun yi ishara zuwa ga abinda wasu malamai suka yi bayani na nasiya ta dan adam, makwarkwata gaban goshin ɗan adam, cewa a gurin akwai wani kuttu da Allah ya aje, wanda a ciki ne dukkan wani tsare-tsaren ɗan adam da wani plan ɗinsa yake aje shi. Saboda haka in mutumin kirki ne, wannan kuttu yana cike da plan na yadda zai taimakawa kansa, ya taimakawa addinin Allah, ya taimakawa al'umma. Plan ɗinsa na alkhairi yana wannan kuttun da yake gaban. Wato wata mantika ce, wani zon ne wanda ba maku ba, ba kwakwalwa ba, wanda shi a nan ne duk abinda kai fulani yake tattaruwa. Daga baya masu ilmin tashri sun kai ga fahimtar haka a cikin ɗan adam. Saboda haka wanda yake nasiyarsa ta zama ta ƙaryata, ta kauce hanya, to tun daga nan Ubangiji zai fara da wanda nan gurin Ubangiji zai fara masa, zai fara azabtarwa. Ke sa nan Ubangiji ya sifanta nasiyar da cewa nasiyatin kadibatin kafiya, makwarkwata, makaryaciya, khati'a mai kuskuren ganganci domin akwai al-khati'u akwai al-mukhti'u akwai al-khati'u al-khati'u wannan shine wanda yake yin abu yake laifi da gangan wannan al-khati'u amma al-khati'u la ya'kuluha illa al-khati'u illa al-khati'u kaga nan masu kuskuren ganganci kamar al-mufsid da al-qasid al-mufsid shine mai adalci kamar Allah yake to inna Allah yuhibbul muqsitin wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin yana san masu adalci kaga mufsid mai adalci akwai kuma qasid az-zalimi fa amma al-qasiduna fa kanu li jahannama hataba qasiduna to haka nan akwai al-khati'u akwai al-mufti al-khati'u shine wanda yake yin laifi da gangana saboda haka ubangiji sai ya sifanta wannan kunyar da cewa kunya ce makaryaciya sannan mai kuskuren gangana Allah ya ce fal yad'u nadiya ya kirawo ɗan majalisarsa ya kirawo ɗan majalisarsa ba yana ji da wasu samari tsagera wanda suke rufa masa baya ba yana tara mutane yana tara su yana gaya musu kare rai yana cin zarafin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ba zai kirawo su su haɗu su hana Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda yake yi na ibada to ya kirawo su annadiya na annadi shine al-majlis wanda mutane ke haɗuwa su tattauna babu jahil yana da nashi inda yake haduwa ya hau kujera wasu tsagera wanda suke rufa masa baya su zauna yana gaya musu ƙarya da gaskiya to yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam barazana da wannan cewa zai sa tsagera su ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah mahaukakin sarki ya saukar masa da wannan ce to falyadu nadiya ya kirawo ɗan majalisar tashi sanad'u zabaniya mu ko za mu kira mala'iku zabaniyawa mala'iku waɗanda kawai jira suke a ba su umarni a sa su kawai yanzu ka ga aiki da cikawa la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruhum bayan Allah ya sifanta su da gilazun shidadun alaiha mala'ikatun gilazun shidadun gilazun tiba' tabi'ar su suna da kaushi sannan kuma shidadun karfafa ne ga karfin zuciya ba wanda zai karya musu zuciya ko kai kamar rereje a gaban su wai su zoran ka gilazun ne ba magana marereje ka su aka yi hudu ko hudu shi kira Allah ya sifanta su da karfin zuciya da kuma karfin jiki kaga ba maganar su karaya sannan kuma ba maganar ka fa karfin su ko ka kwace ka gudu ilazun shidadun sannan Allah ce la ya'suna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru abinda yake hana azartar da abinda aka yi umarni da shi abu biyu ne ko dai al-ma'siya ko al-ajz mutum ya zama yana mai laifi abin nan ya saba ya ki an ce yi ya ce ba zai yi ba ko kuma ya zama na ba zai iya yi ba saboda bai da karfin yayi abin ya fi karfin sa wannan su suke hana azartar da abin da ake umarni da shi to sai Allah ya kora abubuwan duk biyu daga mala'iku ce la ya'suna Allah ba amara saka su ba a sa su saba su ki saboda kawai kangarewa babu ma'siya tare da su sannan wa yaf'aluna ma yu'maru suna da kudura ta duk abin da aka ce su yi za su yi ba abin da zai fi karfin su saboda ka shi ya kira wa tsagiran nashi mu ko mu kira mala'iku Allah ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam kalla wasu malamai suka ce kalla ana ba ita ma ba ana hatta la tuti'uhu kada kai masa da wato kada kai yadda ka saduda kai abin da yake so kamar sallar da baya so ga kana yi kada kai yadda ka bari kabar da awar da baya so yaji kana yi kada kai yadda ka aji kada kai yadda ka saki wannan shi ne abin da ubangiji madaukakin sarki ya kirawo shi da da yace kada kai masa da ma'ana kada ka ji tsoron sa kada ka firgita kada ka razana sai da Allah ya ce ayyuhan nabiy ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin لا تطيع الكافرين والمنافقين كذا كي يطاع الكافرين كذا كي يطاع المنافقين واسجد واقترب كي سجد كما تسجد بني جنة كي سجد ثم لبي ألم سكتي على لبن كي صلى ومن أكل أكن كرا صلى da sujjada min babu itlaqil juz'i wa iradatul kull ka ambaci wani bangare kana nufin duka wai da ake itlaqil ruku'u ana nufin sallah warqa'u ma'a raki'in ana sallu ma'a musallin ku yi sallah tare da masu sallah amma aka ambaci ruku'u wanda shi yake wakiltar sauran ayyukan sallah din gaba daya saboda wasu malamai suka ce anan wasjud ana nufin kai sallah an ambaci sujjada saboda kasancewar ta babban rukuni ne a cikin sallah wasu kace ana nufin sujjada din nabi Allah yana umarci sa da yayi sujjada anan dan a nuna maka girman sujjada din annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shike lokacin da yake sujjada fa aktiru min addu'a ku yawaita addu'a saboda mafi girman rukuni na aikace mafi girman al-af'al الأفعال في الصلاة تشي سجدة كما يدى ما في قرم الأقوال في الصلاة شيني قرأت القرآن أذكار عند أكي أسلا ذكر عند قوة عند قرم الدرجة أتشكين ذكر عند أكي أسلا شيني قرأت القرآن شيسا أول قلن أكي كراه صلى عند قرأت القرآن قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أنا في الصلاة الصبح أكي قرأت القرآن domin shine mafi girman zikiri da ake yi a cikin sallah abubuwan da za a yi su da baka to wannan shine mafi girma abubuwan da za a yi su da gaba ita kuma sujjada ita ce mafi girma shi yasa anan ubangiji ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama da ce wasjud waqtarib kai sujjada kuma ka kusanci ubangijinka ma'ana yin sujjadarka zai kara kusantar da kai zuwa ga ubangijinka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya karanta idan sabahun shaqqat da kuma iqra bismi rabbika alladhi khalaq yakan yi sujjada a cikin su saboda tana daga cikin guraren da ake sujjada kamar da Imam Shafi'i ya tafi akan haka saboda hadisan da suka inganta daga Ma'iki sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin sahih Muslim duk cewa a Malikiya wannan baya daga cikin guraren sujjada amma ya tabbata a hadisance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada anan saboda mahallin sujjada ne فقاتل أبن مكة فلا جيدي ألا يبقى ملادا أبن مكة فسكري ألا يفي منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا هنا ترى بسلشي وأنا مثل دنبو بروير مسلمتي na sanya sun na sanya sunansa da dana shekarun da suka wuce yanzu na iya canza masa suna ko na bar shi tunda na ina kokari na akan sa dan bashi tarbiyar addinin musulunci to balle fa yi farkon wato da ka ci kan gogol baya ne kuma sai da ake zuwa to ka daga sama wato ka da sunan sahabbai nan manya ka daga sama kira Abubakar Umar Ali Uthman Ali Abdurrahman ga sunan asharul mubashirin bil janna Zubair ibn al-Awwam ga sahabbai nan yawa shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ku yi koyi da waɗanda suka riga suka mu domin mai rai ba san fitina da za su samu shi يقتدوا بالذي قد مات فإن الحياة لا تؤمن عليه الفتنة حقيقي جوا من كان مستنا فليستن بالذي قد مات فإن الحياة لا تؤمن عليه الفتنة سورة إن أرسونا دا من سوناني هنا دا أتني دا قام سوانا سونا وقتا مكان أبي ما سوانا سونا كيف أنت بشي دور من سونا وأولا الذي كتب دا مسا سونا كيف مسا أتوا الله مكتب إنسان كيف مسا البركة بإليس wannan yake cewa ba ai ba na ba sa karfafa na akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam idan nayi musu magana akan su daina yin bid'a sai su ce ba za su daina ba saboda sun tashi akan ta kuma sun gaje ta kuma akan ta malaman su to wai yana tambaya shi yanzu me zai yi ka ci gaba da yi musu nasiha tare da biyayya wato kasancewar fahimtar ka ba ɗaya da tasu ba ba ta ana kai musu biyayya biye da ɗa zai yi wa iyayensa wai tana nan wajibi a kanta za ta yi musu abinda kawai ba za ta yi musu biyayya a kanta ba shine abinda yake saban Allah addini wannan tsakanin kai da ubangijin ka kuma ubangijin nan zaka shi yake kai musu biyayya shi ba ka yi masa to ba za ka ba ta yi masa biyayya ba zaka yi musu saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi inda ake yi wa iyaye biyayya da ma kowa wani inna mata'atu fil ma'ruf la fa'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq abinda yake shari'a ta yi da shi anan a cikin ka saboda ka da haƙƙin su da yake wajibi a kanka na girmamawa na tausayawa na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da gaishe su da an tafira su da zuwa aikin su da tsayawa da kula da lafiyar su wannan yana nan wajibi a kanka kai bakin gwagwaro yadda Allah ya gode maka in sun ce da kai kai ka koma cikin bid'a ruwa wato ka koma ruwa ko ka koma ainihin kan abin da kai fahimci cewa sai tare da Allah to anan bai dace kai musu biyayya ba amma ka ganar da su a cikin ladabi kada ka ce zaka daga miliyar ka koma gogaran ka kan su wanda yake na yi aikin hajji na tamattu'i sai na sauka a Jidda a lokacin an rufe zuwa Madina to yaya kenan kamar da muka shafa da kuma na suka nuna jeje da ba mai kaci ba ce mai katin mutanen da suke fita daga Najeriya da sauran kasashen al-Maghrib al-Arabi mai katin shine shine jaffa jofan nan yanzu ruwa ya cinye ta amma akwai gurin da yake wato muhazatin ta yake saitin ta shine gurin da ake cewa Rabi wanda har hukumar Saudiya suka je suka gina masallaci a gurin dan saboda sauran kasashe na musulmi wanda abin ya shafa in sun sauka Jidda aka giba lazan su a manyan motoci a je a kai su can su dauko ihrami saboda haddin su dai su yi ta cikin nutsuwa su san cewa ba su saba ba mu kuma nan sai aka dage kan cewa ai to tunda dai ba wancan miƙaci kawai Jidda ba mu sa zama miƙaci wanda tsakanin su tafiya ce kilomitoci ne matarin Jidda da Rabi Jidda ba miƙacin wasu miƙacin ne Jidda ne kawai in mutum mazaunin Jidda ne shi da ma anan zai yi da rami amma ba shi ba ba mu ka tun kowa bane saboda ka sauran kasashe ne suka damu da sha'anin hajji mutanen za a kai su can da masallaci ce da kaza masallacin Zulhulaifa haka shi ma yake ayin tanadi dukkan abubuwan da alhaji zai bukata na ruwa da ban daki gurin alwala da gurin sallah an je ayi ihrami to amma mutanen mu saboda a komai mun sa da fara da kowa na yin da cutar mutane a yi sa saboda kudin da za a kashe a kai ana ganin wata rara ce ta yi tattariba da a rage saboda haka ba za a kai alazai ba aka samu wasu wanda suke ta zuga mutane hatta ihramin da muke so a dauka daga jinta daga jirgi idan an tabbata cewa ba za a kai mutane Madina ba su yi harama bai sake mutanen Madina muka ciko ya halatta wannan wa'in malamai ta iya sa ihramin ka yi abin nan ka yi niyya ka kan ka kai mikati abin da aka hana shi ne wuce mikati ba tare da kai niyya ba in ka yi tafiya a cikin jirgi na tsawon awanni uku da rabi wasu jiragen ma na wayayyu haka sukan faɗa cewa to yanzu an zo mikati wayayyun direbobin jirage akan faɗi wannan to amma yan a caɓa su wanda ba su san komai kawai sai dai a caɓa a samu kuɗi kawai to ba ruwansu da wannan to in ka ga an yi tafiya a uku da rabi to tabbas an doshi wannan guri sai ka yi harama kana iya shiga kayan ka tun daga nan ka shiga ihramin ka tun daga nan iya ko ka zauna akan kujerarka illa iya ka kawo ina zo daidai gurin ka ce labbaika Allahumma umratan idan tabattu ila ka yi ko labbaika Allahumma hajjatan idan ainihin ifradi za ka yi shi ke nan ba ruwan ka da wani rubu in kuma har tsotsai ya hada da kai ya rutsa da kai har sauka da kai Jidda kuma ka rasa wanda zai kai ka rabu ka dauko ihrami shi ke nan ba yadda za ka yi sai ka sa ihramin ka a nan a gurin wasu malamai suna cewa sai ka zubar da jini saboda ka wuce miƙati amma mu ba mu ga wani nasi da yawa da kuran nan ba saboda haka dai ka san cewa kai kuskure ko ba a cewa hajjin ka ba ce ba hajjin ka sai wannan yake cewa ba wancan satin da ya fada a wancan satin ka kawo wata aya da take tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
bai taba karanta wani littafi ba a baya kuma bai taba yin rubutu ba kuma da wannan yana nuna har bayan annabta zuwa ƙarshen rayuwarsa bai iya karatu da rubutu ba sannan a cikin ayar ta nuna da hannun dama to me masu yin rubutu da hannun hagu to gabar farko ta tambayar ta ummiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ummiya ce zantacciya ba wai gabanin annabci ba har bayan annabcinsa yana nan annabiyul ummi fa aminu billahi wa rasulihi annabiyul ummi haka Allah ya ba shi wannan wasfi a cikin alqur'ani ko ba wasfi bane wanda yake da bai ce nabiyul ladhi kana ummiyan ba annabiyul ummi wannan wasu sifarsa ce ummi ne yadda wasu mahaifiyarsa ta haife shi haka yake baya rubutu baya karatu wato baya rubuta littafi kuma baya karanta littafi abinda ya faru abin da sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da sayyidina ali ya goge abinda ya rubuta wanda suhail ya nuna bai yadda da wannan ba cewa min hadha ma sala bihi muhammadur rasulullah ya ce a ce a goge rasulullah inda mun san kai rasulullah mun yadda kai rasulullah ya dan bai zama kuma wani kici da kai ai da mun yadda kai rasulullah ya dan ya ce hadha ma sala bihi muhammad ibn abdullah wannan shi muka san ka da sunanka ba rasulullah a goge sayyidina ali ya ce shi ba zai iya gogewa ba annabi ya goge da hannunsa don suka ce to ya akai gane annan da rubutu rasulullah a kai to abinda muke faɗa shi ne duk da kake mutum ummi ne ana rubuta kalma ko sunansa a kullun a gabansa yana gani ba zai kasa rike wannan ba wannan kuma za su fita shi daga ummi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam hatta fata kullunsa zobansa abinda aka rubuta ke muhammadu rasulullah a cikin zoban sai yana gani kullun gashi nan sai kuma ya ta rike wannan amma zai gane wannan ko ba za ta fita shi daga ummi ba an fahimta saboda haka dan ya goge wannan ba za ta to yanzu ya zama ba ummi ba saboda ko kai da ni duk da kika ce mu a ce muna ta ganin abu kullun to za mu yi rubuta shi wannan ko zai zo da mu ba ummi ba kullun kana da yadda ake rubuta no kike ya sai ka ga no sai ka ce no sai ce ka zama ba tuni kai saboda me ka san no wanda kowa san no saboda mai ne ta a kanta da kuma yadda yake ganin ta kullun a rubutu a wayar ta a ce yes ko no ka za ba ka danna yes ko no bayan shi kenan sai ka zama mai a ce makarantun turanci ne kai saboda ka san yes ko no wannan ganin ta da kake kullun in ka kula cewa in ka taba wannan gurin yes din nan to abin da kake so zai yi wannan kake no sai a fara kenan sai ka fahimce su haka wannan ba zai fita kai daga asalin ka ba to wannan shine aka yi tarkici da baji Abu Walid al-Baji da malaman lokacin sa da yake Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya gane sunan sa yana iya rubuta wani abu da yasa sunan sa suka ce an hawa su kokarin su ya yarda ya so ya kore ummiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane magana da hukum bi yadinka da aka faɗa nan min ba bil zalim galibi rubutu da hannu ɗaya ma ke wanda yayi da hagu to ya fita ne daga asali saboda wani matsala da aka samu tare da hannu amma a ka'ida da ba ma ke rubutu da aka ba sai an faɗi wanda ya saba hakan ba shi ko da Allah yake ba hagu ne to sai ka kare shi da zaka yi in ya iya yadda zai koyi da rubutu da dama shi kenan bai iya ba wannan kuma haka yi ne bara to a bani hadisi daga farko har karshe a ce masara wannan darasin kake so in bude babu na faɗa bara to kama wani hadisi kace an wani har zuwa karshe kace malam me fasara wannan hadisi wannan ba tambaya ba ce darasi ne in tambaya ce wani abu a ciki da baka gane ba kace a cikin hadisin nan akwai an ce kaza ya aiki me ake ni wannan sai a amsa maka amma ka hadisi daga farko har karshe saboda ka ta ya misali na boko ba ta ta gane hadisi kuma ka zo a yanzu da ka zama ka da maka tafsirin hadisi wannan sai ka zo wajen karatu inda aka zo wurin karatun hadisi sai a fassara shi yawa sannan kuma magana ta ta karshe mun saba duk shekara muna tare ana tafsiri har zuwa lokacin da za a yi hutun sallah tunda na dawo hakan ake to bana akwai tsarin da hukumar Saudiya take yi da na raba kujeru zuwa ga kasashen duniya ka ga yadda malamai da ɗaliban ilimi a hada su su yi hajji tare kowa kuma daga baya koma kasarsa to kwatsam ba ga ko ba tsammani za ka ce wannan shekara hajji suna na ni ma ban yi tsau ba ni ban yi da to ba kada ka hajji suna na ni ma zan je ayi hajjin da ni saboda dai wa Allah ku biya da ya ba mu damar komawa bayan shekara biyar kenan ko sun da na dawo ga jihaji ba wannan shekarar Allah ya yi rubuta ni a cikin waɗanda za a biya masa suje sun biya mun zai yi wala da zai ayi addu'a Allah ke lafiya da da mu lafiya wanda duk suka jihaji Allah ba su ikon yin haƙƙi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da zama farfafiya da gafarta mu zunubansu waɗanda ba su samu zuwa ba kuma Allah ma ɗauki ta su rayuwar su ibada ya yi tarayya da mu da su gaba ɗaya a cikin lada in sha Allah muna dawowa kuma za mu ci gaba kamar da kamar da mu tsaya ba in sha Allah za a ci gaba da karatu kamar ba tsaya ba a ce mun ga mun kammala wannan sauka din kafin mu zo in sha Allah a cikin shekarar nan za mu fara bakara in Allah ya yarda da fatan Allah ya mana gani da fatar ya bamu dacewa kuma shirin da muka ce za mu yi din nan na yadda wannan majalisi za a rika jin wato amfansa a cikin Kano in sha Allah za mu muna nan mun yi tsari muka dawo za mu sanar da wannan tsari in sha Allah wannan majalisi mu yan wannan majalisi mu za mu fito da wannan majalisi waɗanda ba ka san su sunan ka ma sai dai su in sha Allah kuma kuma watsa labarai ɗin nan sababbi da aka buɗe to za mu shiga wani farko wajen shiga cikin su amma wannan masallaci da karatu kan da ake ya fito dan uwa al'umma da suke ƙauye da mata da suke cikin gidan gajin su wanda ba za su iya fitowa ba saboda tunanin tsoro ba su iya zuwa nan ba to duk karatu kan mu insha Allah za su kai gare su bi'iznillahi ta'ala Allah ya kuma na addu'a Allah ya ba mu tawfiqi muna nan mun rubuta tsarin amma insha Allah za mu zo mu kaddamar da shi da kuma ɗan uwa wanda suke ɗan wannan majalisi masu kishin wannan da'awa su za mu dantawa amanar kula da wannan har zuwa inda Allah madaukakin sarki ya nufa za mu kai wasu kuma su zo su tura wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Zara tuka insha Allah har suka don dakatar.